Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Dalol sai kuma Niya. Sai kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe kuke bukata a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanmu da hantsin yau Alhamis 27 ga watan Yuni shekarar 2019. Yanzu ma Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfi Hashim Gume da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu na hantsi za ku ji cewa jakadan kungiyar tarayyar Turai a Nigeria, Ketil Kausin, ya kaddamar da wasu ayyuka na samarwa al'ummar garin Kwi a jihar Plateau tsaftataccen ruwan sha. Sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba da Suleiman Muni Barma zai kawo mana. Daga nan kuma sai sharhin jaridin kasar Ghana, sai kuma ra'ayoyin da ku masu saurare kuke kira kuna bar mana ta wayar tarho. Amma duk kafin nan sai kun ji cikakkun labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfi Hashim Gumel. Jiya Laraba majalisar dokokin Amurka ta amince da wani kudirin doka da zammar magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico wanda ya tanaji samar da karin kasafin dala biliyan 4 da kuma wasu sabbin ka'idoji na kula da bakin hauren da aka kama musamman ma kananan yara. Ƙuri'a da aka kada 84 ta amincewa, 8 ta rashin amincewa na zuwa ne bayan da gwamnatin Trump ta sha suka game da rikon sakainar kashin da take yi wa kananan yaran da aka kama, sai kuma mutuwar wani mutum da ɗansa daga kasar El Salvador waɗanda suka mutu lokacin da suke kokarin ratsa kogin Rio Grande zuwa kasar Amurka. Babu sauran kokanto kan cewa halin da ake ciki akan iyakar Amurka ta Kudu babban matsala ce ta jin kai da kuma tsaro, a cewar Senator Richard Shelby dan jam'iyyar Republican daga jihar Alabama, wanda ya kara da cewa babu wata hujjar jinkiri wajen magance matsalar. Masu neman zama 'yan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara da daren jiya Laraba a wani taron farko na campaign da aka fara yi na zaben shekarar 2020. Dukkanin suna neman kayar da shugaban kasa Donald Trump bayan yin wa'adin farko a fadar White House. An fi mayar da hankali kan Senator Elizabeth Warren, 'yan majalisa daga arewa maso gabashin jihar Massachusetts, wadda sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin mutane ta nuna cewa tana dab da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin wanda ko wadda 'yan takarar Democrat za su zaɓa don karawa da Trump a zaɓen da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Senator Elizabeth ta fadawa masu kallon muhawarar kai tsaye a birnin Miami na jihar Florida da miliyoyin masu kallon ta akwatin talabijin a fadin kasar cewa ina son na dawo da gwamnati ga jama'a. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden da ke kan gaba a ƙuri'un jin ra'ayi zai haɗu da sauran masu neman takara a daren yau Alhamis a fagen muhawarar, ciki har da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont da Kamala Harris ta jihar California, sai kuma magajin garin Pete Buttigieg na birnin Indiana da sauran wasu su shida. A cewar wani rahoto, sabon rahoto kungiyar 'yan ta'adda ta ISIS ta yi wasu shirye-shirye na sake dawowa cikin sauri da kuma tsanani fiye da lokacin da ta fara ɓullowa a duniya. Rahoton na sake dawowar ISIS a karo na biyu ya duba yiwuwar maido da ta'addanci da cibiyar binciken yaƙi ta ISW ta yi, haka kuma rahoton ya yi gargaɗin cewa zai yi ƙungiyar ta'addanci ta ISIS ta sake mayar da wani yanki a Siriya da Iraki, inda tuni mata sake shige ta sake kwato wasu wurare. Rahoton ya ce ƙungiyar ISIS cikin tsari ta riga ta kawar da dukkan shugabannin ƙauyuka da fararen hula waɗanda suka bai wa masu yaƙar ƙungiyar haɗin kai. Rahoton ya ƙara da cewa ta riga ta akaba haraji ga mazauna yankunan da ke goyon bayanta, tana kuma ci gaba da kawar da fararen hula da kwace ikon wasu wurare a Iraki. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. wasu mata uku sun zargi tsohon shugaban kasar Gambia Yahaya Jami da yi musu fyaɗe da sauran nau'ikan lalata ta ƙarfi da yaji a lokacin da yake kan mulki. Mace ta wuce ta ce wasu hadimansa sun ajiye ta a wani ɗakin otal har na tsawon kwanaki uku don a yi lalata da ita ta ƙarfi da yaji. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ƙungiyar Trials International, waɗanda dukkaninsu biyu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ne, sun yi hira da matan hudu har ma da wasu sababbin jami'ai takwas waɗanda suka ce suna da masaniya akan cin zarafin. Sun faɗi cewa Jami da hadimansa sun bayar wa matan kuɗaɗe da kyaututtuka har ma da tallafin karatu da kuma barazanar cewa za a iya ƙwacewa nan take. Wasansu an ba su aiki a matsayin masu raba abin sha da shirya taruka, amma babban aikinsu shi ne biya wa shugaban ƙasa buƙatunsa na lalata. ‘Yar uwar shugaba Jami, Jimbi Jami, ana zargin ita ce ke taimakawa wajen samowa da kula da ‘yan matan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani, jihar Plateau na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da ke fuskantar rikice-rikice, don haka ne jakadan ƙungiyar tarayyar Turai a Najeriya ya sha alwashin taimakawa jihar. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji daga Jos Sauke da cikakken rahoton.
Ƙungiyar tarayyar Turai ta yi alƙawarin ba da tallafi ta hanyoyi daban-daban don kyautata rayuwar 'yan Najeriya. Jakadan ƙungiyar tarayyar Turai a Najeriya Ketil Carlson ne ya bayyana hakan yayin da yake kaddamar da katafaren wurin samar da tsaftataccen ruwan sha da bahaya da ƙungiyar ta gina a ƙauyen Logomkwi a ƙaramar hukumar Yom da ke nan jihar Plateau.
We know that there are issues around conflictivity.
Jakadan na ƙungiyar tarayyar Turai Ketil Carlson ya ce sun san akwai matsalolin da suka shafi tashin hankali, tattalin arziki da cin hanci da rashawa da gwamnatin tarayya ke yaƙi da su. Su ne ita ma tarayyar Turai ke taimakawa don kawo ƙarshen su. Jakadan ya ce abu mafi muhimmanci shi ne inganta rayuwar al'umma.
And to do that we need to secure clean water, better health opportunities, and of course we need to stop open defecation.
Ya ce don haka ne yasa suka nemi samar da ruwa mai tsafta da inganta kiwon lafiyan al'umma don hana yin bahaya a fili. Yankin Kwi dai a baya ya yi fama da tashin hankali da ya sanya al'umman yankin da dama suka yi gudun hijira. Na zanta da wasu mazauna yankin koyaya suka ji da wannan tallafi da ƙungiyar tarayyar Turai ta yi a yankin nasu.
Nuhu Yohana Davo, kwanakin baya da ana an cike su crisis nan ba mu taba mun zato har wannan ruwan zai zo ba. Gaskiya muna ci mun gode ma Allah ba tun wannan ruwan. Gaskiya wannan ruwan.
Amma dama ta ina kuke samun ruwa?
Ganin ruwa kam gaskiya mun sha wahala ba. Mun dan tottauna su rijiya dai jiya sai a dan kewaye da drum sai a dan samu inda muna shan ruwa kenan.
Ni Malama Juliana Chen Stanley. Dama muna diba ruwa rafi ne. Muna diba kuma rijiya. Sai rijiyan kuma ba kyau. Daga wurin aka gyara mana boho. Domin rashin ruwa ma yakan kawo ciwo daban-daban ga su typhoid da su malaria, amma yanzu da muka samu wannan ruwan dole mu yi tsafta.
Basaraken gargajiya mai daraja ta daya a yankin Ata-Aten na Ghana wuri Yakubu Chaiman ya ce sarakuna za su dauki tsauraran matakai kan masu bahaya a sarari.
Yiyojin da suka yi tunanin haka sun kamala wannan dan ina zamanin mutane da yawa da su samu sauki.
To dazu cikin jawabin ka kai magana wato rashin tsafta ko kuma yanda ake ba haya ko ta ina din nan akwai matakin da ku sarakunan gargajiya za ku dauka.
Sai wato mun ga cewa kullun ana gawa mutane domin su yi abin da ya kamata a yi, ai kowa yana ga kuma kamar an mata mishi. To mun so magani ta tunda ake magana yanzu kowa bai kula ba, ai ya kamata sai mu nemi inda su din nan ai sun je. Idan an ja musu kunne za su gane cewa a sha abin da suke ba daidai ba. To za mu kai su kotu.
Shugaban karamar hukumar Riyam Emmanuel Ɗanboye Jigun shi ma ya yi tsokaci.
A rayuwar mutum in ba a samu ruwa ba rayuwar ba za ta yi kyau ba. Saboda haka duk wuraren da ba su da isasshen ruwa in gwamnati ya ce zai taimaka yana da kyau.
Sakataren gwamnatin jihar Plateau mai rikon kwariya Richard Tokma ya ce gwamnatin jihar ta ba da kashi 30 yayin da ƙungiyar tarayyar Turai ta ba da kashi 70 don gudanar da aikin ruwan sha a ƙananan hukumomin Riyom, Shandam da Kanam. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ma Adalla Agaishe da Zainab Babaji kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan wakar. Tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:11 na dare ga shirinmu na gaba.
Nakasa ba kasawa ba. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa da ku a wannan shiri dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka wanda ni Suleiman Muni Barma zan gabatar da fatan ana shan hantsi lafiya. To yau shirin na kasa ba kasawa ba ya samu bakuncin ɗaya daga cikin fitattun na kasassun arewacin Najeriya mazauna yankin kudancin kasar Muhammadu Bello da ake kira Baban Gayu mai hayar baburan a Chapa da kurar dakon kaya a Ibadan wanda Allah ya jarumce shi da gurgunta sai dai wannan bai katse masa hanzari ba saboda haka ya dage shekara da shekaru wajen neman na kai ta hanyar wannan sana'a wace a dalilin ta ɗaruruwan mutane ke cin abinci a ƙarƙashin sa lamarin da ya bashi damar samun karbuwa a wajen al'umma kamar yadda ya shaida wa wannan shiri a tantaunawar da ta hada shi da wakilin muryar Amurka Hassan Umaru Tambuwal ya kuma fara ne da yin bayanin yadda aka yi ya samu matsalar kafafu.
Gaskiya da baya ne bayan ma na kai shekara 15 Allah ya daura min ita a can garin mu Kebbi State Bunza local gamma raha to irin wasan da muke cikin ruwa irin ana ni ko da ni sheko in tuma cikin ruwa kuma ni fasa kuma ni kare in tuma kuma ban kai da ruwan ba sai ni kai baki abin ga sai kafata ta kalle daga nan ne dai abin ya ita ci gaba kuma aka zaunar da ni gida da dadewa kuma ba akai ni asibiti ba to kuma aka sami wannan gadon da aka sami kuma sai ya lalata min kafar kuma da sannan ba a cewa ba a da a tsakanin da Allah ya sannan garin mu babana ina ganin shi an na daya da masu kudi dai cikin garin raha to Allah dai ya kawo dai matsalar dai sai na zan hakan ga da yan kudi ka aiki da sannan duk inda aka zo a gyara min daga Bunza Haraha ha Kano ana iya zuwa a gyara min wannan abu ya kai Allah ya azo ma abu kuma babu abin da zaka cewa sai ni dauki abin ne dangana shi wajen Allah.
Wannan lura bata kashe maka jiki ba wajen yin sana'a ko ka je kai bara?
Gaskiya wannan lura tunan da ta samu a garin mu ma ban tashi ina mai da kaina ba a yin wani abu ko in ce in yi bara a yin wani abu ko kuma a taimaka min da wani abu a tashi na haka Allah ya yi ni dace har Allah ya kawo ni ibada ina a farko ina zaune a Lagos ne can bakin boda kuma da niga tsangwama kwastan sun yi a sannan ma ina hituri na daukar kayaki ana bani kudi na ana dan bani in na kawo wani abu a nan boda sai kwastan kwatsam in waɗanda suka dauko kuma sai su sallame ni to daga sannan niga tsangwama kwastan yayi yawa da rayuwar Lagos kuma yawan abin nan Lagos hada hadan Lagos yayi mewa sai ni komo ibada kuma nan da ibadan nan Allah ya hada ni dai ina da masu kana da sannan ilan ina da mashi ya kai 15 kuma Allah ya hado ni da wanga Musa Alhaji Musa dan Tambuwal to yanzu kuma shi ma yana bani mashin da yanzu a takaice dai mashi din da an hannuna nashi ina kai 150 yanzu dai yaran da a kasa garin ina da yara a yan garin mu kuma ina da yara a dadin kowa yaran da agwaja na dai insha Allah suna kai 150 in ba su yi ba da yan baro da yan abin kuma duk da a karkashi na suka ce kuma in wani abu na haka bida ni na kuma na riga na tsare kaina ban sa kaina cikin rigima ba in an ce ko wani na an kace baban gari ya ce yaron baban gari na ya ce a bahi kaza haina bahi a takaice saboda yanzu a takaice dai na shekara kusan 20 tudun wulli kuma babu wanda ni taba ci ma naira babu wanda kuma ni taba ci ma kudi ko in yaudare ko in mina na fan daura rayuwa ta a haka gaba
To waɗannan babura da ka tara haka ana maka aiki da su waton kabu-kabu kenan ko a saba sana'a ko
ana kabu-kabu da su in mutaye a sati zai ba mu 7,000 in tsohona zai ba mu 6,000 mu kuma mu bai man jiye kuma mu bai abin ganga shi yana samu abin da yace muna taimaka ma yara sosai yaro da ya haɗa ridan sai abin da ne wada ma can baya wanda muna taimaka musu dan duk yaron da yazo muna samun sana'a yi mu bashi in bai iya mashin ba sai mu daubaro mu bashi a haka ne dai har Allah ya sa barukan ga daga gana tara wasu wanda suka mutu ba su aiki in mutane suka sai mu gonjon su sai a sai su
to yanzu da yake kana da wannan lalura ta kafa me ya karfafa maka na rashin yin bara
a gaskiya bai cikin raina a takaice a tashi da wannan abun bai cikin raina na yi bukatar duk abin da nika bida in bida da kaji na a bani saboda ganin nika rashin kawo gabe ana min komi ba babu abin da ban iyawa duk abin da mai kawa bi kai babu abin da ban iya kuma ina iya buguwan kana in zo har masu kawon suna shawon su zauna kusa da ran a yanzu in koma gehe in zauna zuwa an jima kana samun mutun ya yi 30 kusa da ran shi yasa ni ban iya wannan in mai da hannu ba in ce wai a taimaka min ko a bani sadaka a ban iya wannan ko a kauyen mu ban tahi da wannan ba sun sani
me yasa ka zo nan Ibadan kabbar arewacin Najeriya kana sana'a
to bari na arewacin Najeriya kasan ita wada haraka arewa take mutum ne mu yan arewa muna da wata matsala ko accident ne ka fadi da mota ko mashin ya buge ka kawai ka ta debe ko hannunka ya debe abinda yan arewa za su fara cewa kawai ka je kai bara su ba su da rayuwa a tahi kai sana'a tunan in baka da hannu guda ka kawo kasuwanci ba a ce tunan baka da hannu guda ba a ce in baka da kawo guda ka kawo kasuwanci ba a ce ai tunan baka da kawo guda ba a ce to amma mu mutanen mu na arewa da masu kudin mu da manyan mu da mazan mu suna da wannan mutuwan zuciya da abu ya same ka abinda za a fara hada maka je kai bara ni kuma nigga tun tashi na waɗanda a gaba garin suna bara a walakanci ni gane su dan za ka ga mutum taggonsawa sai ya buwaye shi abin sawa ya buwaye shi ni ga wannan rayuwa a tai a girbi haci a kawo bakin garka ka zo ka zauna in ka zo ka zauna kila wani hizo daga a baka rabin da mai hakan ga wai zakka ne ko kuma sadaka ne sai ni ga kai wannan abu ni ban taba ba wallahi wallahi ban taba ba ni ga ban iyawa akwai in ni hito ma almajiran da agarin mu suna cewa ai can takurmu mu ya kace kai ma za ka yi kaza da kaza suna da yemi irin suka rayuwa ganga ni kuma ba san rayuwa ta kuma kowa da irin wanda Allah ka yi shi namiji ni kuma ni tani ce wayan ga mutane in har suna ganin ni ma nan zuwa gaba in lalura ta kammin zan komo in zauna bakin garka a tare da muna a bani na zakka ba za su gani ba ba haka sai ni bar arewa gaba ɗaya sai ni komo kurmi da zama anan Allah ya fara bani jari ya fara bani sana'a yi tun ina hakan ga tun ina kai tun ba a yarda da ni ba yau har an kai hagen ko mutu ya zo da sunana ya ce yaron baban gayu ne to za a baka haraka yi ko ban nan ko an ka kirwaya ta ka san da wani gari kaza kar ku damu saboda ni a rayuwata ko a garin mu ne san barawa kake baka zuwa nan ka zauna ban zama da barawa kuma in ga ragowar ki da yan kwana sai kwana ban zama da kai saboda na san kulba dade sai kai mutuwan zuciya shi har yanzu ba a taba kama ni da laifi ba anan tudun wulli ba a taba cewa ai baban gayu yayi kaza ba ko yaran baban gayu su yi kaza a na riga na dade ce Allah kuma ya taimaka na dau doka mai tsanani wanda in mun san ga lamarinka a can gida kai barawo ne to in ka zo nan ba za ka zama wajana ba sai dai in tura ka can Lagos akwai yan uwana ka ta can kai saran haki su kan saran haki na ba abin kaddaran mutane ta a kusa gare su ba ko kaddarori hakan ga kaji wanda lamari na yake
wannan sana'a tana wannan sana'a ta babura da yake bada haya ko a saba tana biya maka bukata
a tsakani da Allah tana biya min bukata a cikin ka sha insha in ba wani kuma in yi abin da ni ga dama a yanzu ko mota uku gare ka masu bido ma kudi in ni ga dama in ba dan amu bazaranci wanda da yasa ciwo ne bai yi ba da in ni ga dama ko mota uku gare ka baka yi ni sake kudi wanda ka ga dama ba amma akan me ni na san ciwon kaina ba zan sake kudi da inda ba su hitowa ba duk inda ka ga na sa kudi a inda za su hitowa na in samu wani ba zan zauna a haka ba
ta ina ka sami wannan jari na sayan waɗannan babura
to ka san shi lamari wajen Allah wanda yake a sannu na faɗa maka kamanta da waccan sana'ar da nake in ni jebo da irin masu kuɗin da adda kayaki ka san kwastan ba su yawan takura muna in na dauko ɗan kayaki ni hito da su su kuma inda adda su dan sallaman naira 10,000, 20,000, 6,000 haka dai har Allah ya sa da ni samu wannan abu kuma ni komo nan sai ni kama harkan masu suka kanga.
To masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za a ji cigaban wannan tantaunawa. Yanzu kam a madadin bakon shirin na kasa Muhammadu Bello Baban Gayu da wakilin sashen Hausa a Ibadan Hassan Umar Tambuwal, ni Suleiman Muni Barma da abokan aiki muke ce da ku Allah ba mu alkhairi. Assalamu alaikum.
To an gaishe ka Sule, yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridan Ghana.
Jaridar Daily Guide da mu soma sharhin jaridun na yau. An kama mutum hudu da ke niyyar yin fashi da makamai. Jaridar ta ce an kama wasu mutane guda hudu a mahakan Kurubu, a waje Krom kusa da Jacobo da ke a gundumar Amasi Central cikin jihar Ashanti dangane da wani shiri na fashi da makamai. Waɗanda aka kama Prince Afo ɗan shekaru 28, da Emmanuel Kesi mai shekaru 19, Prince Aje shekaru 24 da Kwaje Sapon shekaru 27. An kame su ne jin kaɗan bayan an yi cinin su ga ɗan sanda a Jakabo dangane da wannan shiri na kwashi da makamai da zasu gudanar a ranar Lahadi. Kwamandan ɗan sandan gundumar Jakabo Superintendent Abdullahi Idris ya faɗa wa ƴan jarida a ranar Laraba 26 ga watan nan na Yuni a wurin wani taro manema labarai cewa ɗayan waɗanda ake zaton wadda aka bayyana sunansa Kurum da Ike ya yi ƙoƙari ya arce. Jaridar The Statesman ta ruwaito cewa Auditor General ta zargi agensoci guda shida da laƙume kuɗi dala $1.5 billion. Jaridar ta ce wani bincike na musamman da Auditor General ta yi ta fankaɗo wa je sama da faɗi da kuma cin hanci a waɗansu ma'aikatu na ƙasar nan. Ma'aikatun dai sun haɗa da Jami'ar Ghana, Electoral Commission, Ghana Broadcasting Corporation, Ghana Export Promotion Authority, Chartered Institute of Taxation Ghana da kuma National Communication Authority. Game da abin da rahoto ya ce ne dangane da wannan rahoto daga Auditor General a Ghana cewar an yi sama da faɗi da kuɗi Ghana Cedi biliyan ɗaya ko kuma dai kuɗin Amurka dala $1.1 billion. Waɗanda aka nuna cewa waɗannan ma'aikatu guda shida sun laƙume tsakanin shekara ta 2011 da kuma shekara ta 2016. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito. Asantiyin ya sake tuɓe wani sarki na ofisu a Hinkuru a dalilin zargin da ake masa na yin sama da faɗi. Jaridar ta ce Otumfu Osei Tutu na biyu Asante Hini ya sake yin amfani da ikonsa wurin tuɓe wani sarki na ofisu a Hinkuru na Ahinko Osei da zargin da ake masa na yin sama da faɗi da kuɗi masarautar. Tuɓe wannan sarki dai ya soma aiki ne to a ranar Litini 24 ga watan Yuni shekara ta 2019 kuma an gudanar da shi ne a fadar Manshiya kuma ya iso mako ɗaya bayan sarkin ya tuɓe wani sarkin wato Asafuhini a can fu Kwame a kowuya na uku. In kuma mun duba jaridar Daily Graphic wacce ita ce babban jaridar ƙasar Ghana da mu samu wannan labarin, 'yan Trader Nigeria Swami Magazine sun koma bakin aikinsu. Jaridar ta ce Najeriya masu sai da ƙarafin gyaran mota a Swami Magazine da ke a cikin garin Kumasi waɗanda aka matsa musu suka rufe shagunansu a dalilin kiyaya ko kuma ƙyamar da farorinsu na Ghana sun ka nuna musu sun koma bakin aikinsu. Wannan ya biyo umarni daga kwamandan ɗan sandan jihar Ashanti wadda ya bukaci 'yan Trader da su sake buɗe shagunansu yayin da hukumomi ke ci gaba da tattaunawa domin samun bakin zarin warware wannan rashin fahimta. Ridwanullah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaishe da Ridwanullah, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Kwamar Bashir Dauda Sabo unguwa Katsina babban magatakan babban jami'ar talaka. To a gaskiya magana da mai martaba sarkin Kano yayin Muhammadu Sanusi Nabi dan talaka na tira ba mu goyon bayan ta na cewa wai a cire tallafin mai da kuma na kudin wutar lantarki. Muna ganin wannan ra'ayi ne na ƴan jari hujja. Mu abin da muke cewa shine dole ne a tallafa wa talakan Najeriya ta bangaren man fetur, ta bangaren ilimi, ta bangaren wutar lantarki da sauran abubuwa. Idan ma kaga cewa wasu ne ke cinye tallafin, to ya kamata musaba ya bada shawara ya ga wani hanyoyi za a bi a tabbatar da tallafin ne yana zuwa ga talaka. Wannan shine mafi, amma kullum a zo ana cewa za a cire tallafin nan ba zai kafa gaskiya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka da magana Alhaji Musa Amurka siyasa ga Najeriya. Ina kira ga Abubakar Galadi na yi tsoron Allah. Da na Abubakar Galadi ne mutum ne ga Buhari. Ni da dinna Buhari ita ce ke zuwa har yanzu. To Allah ya sa Buhari ya gane ya bashi ya zabi wanne za a shawara garba shehu. Alhamdulillah kuma Allah ya taimaka an samu nasara. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka siyasa ga Najeriya. Al'amarin Najeriya sai dai mutum Allah ya sauka musamman akan talakawan Najeriya masu cikin niyya da shugaban kasa. To ban murna ma ki ba kai wanda ke cikin niyya shugaban kasa. Na ɗaya akwai rashin karatu, na biyu akwai rashin tauhidi da shirin tsoron Allah. Ni dai a nan tunani dan kwantawa shugaban kasa ya azabta ni ko ya talauta ni don da isa ba. Duk abin da ya zo daga Allah ne, Allah shi ke azabtawa shi ke tarautawa. Amma wasu sun ga Buhari da ya hau mulki zai azabta su.
Mu ne Sani Balak da ke gurin Hausa na jihar Zuba Najeriya. Muna godiya al'ummar mutanen gurin da ke wayanta. Muna godiya da sabon program da aka samu na Legal Dr. Abba Idris Atiku Abubakar International Studies. Wannan Abba Idris samun program da ya kawo cigaba da dama a Legal. Da an gyara harkar bangaren ilimi da cewarin sai na kula da su ta mai especially kuma dalibai kamar ko za a kawo na NCE da an waye gari ana yin diploma a gashuwa na NCE yanzu kuma an samu cigaba a sauwake dalibai ya ci karatu a nan Legal na jagorancin kawo wannan kwas da aka yi na NCE wannan abubuwan kuma alkhairi ya gyara makaranta.
Madalla yanzu gasar filu ya dawo mana da takaitattun labarin duniya.
To a takaice daula jiya Laraba majalisar dokokin Amurka ta amince da wani kudirin doka da zammar magance matsalar jin kai da ake fama da ita akan iyakar Amurka da Mexico wanda ya tanaji samar da karin kasafin dala biliyan 4 da kuma wasu sabbin ka'idoji na kula da bakin hauren da aka kama musamman ma kananan yara. Wara da aka dan 84 ta amincewa 8 ta rashin amincewa na zuwa ne bayan da gwamnatin Trump ta sha suka ga madarkon sakainar kashin da take wa kananan yara da aka kama sai kuma mutuwar wani mutum da dansa daga kasar El Salvador waɗanda suka mutu lokacin da suke kokarin ratsa kogin Rio Grande zuwa kasar Amurka. Masu neman zama ƴan takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara a daren jiya Laraba a wani taron farko na campaign da aka fara yi na zaben shekarar 2020. Dukkaninsu na neman kayar da shugaban kasa Donald Trump bayan yin wa'adin farko a fadar White House. An fa mayar da hankali akan Senator Elizabeth Warren, ƴan majalisa daga Arewa maso gabashin jihar Massachusetts, wadda sakamakon ƙuri'ar jin ra'ayin mutane ta nuna cewa tana dab da tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden a matsayin wanda ko wadda ƴan Democrat za su zaɓa don karawa da Trump a zaben da za a gudanar ranar 3 ga watan Nuwamba shekara ta 2020.
To a gaishe ka, kafin mu yi sallama bari mu miƙa saƙon taya murna ga Alhaji Ahmad Abubakar ɗan Fatau da Alhaji Shehu Abubakar ɗan Madakin Kuyaku. Murnar ɗaurin auren ƴaƴansu Abdulrashid Ahmad da Nana Asma'u da kuma saukar karatun ranar Asabar dinnan mai zuwa da ƙarfe 2 na rana a gidan Alhaji Shehu Fatal a garin Gombe na jihar Adamawa. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima kaɗan da la'asar inda za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da kuma shafinmu na Facebook. yanzu a madadin Safila Hashim Gumal da yake ne gabatar da shirin, sai kuma Salaban Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu Mr. Darrell Smith. Ni Daula Salim nake cewa buhuta lafiya.